السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یو کما شدہ گوچن ذلقادہ ہجرر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر دبو دا تری حدود تلاتن دا بیار وندے دے دے دا تلاتن دا دیا گوچن اوگست میلادیر النبی عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام شکر دبو بیو دا گو مشاہدو gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saki mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba. Muna dai cikin littafin mu mai albarka, littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Muna cikin kitabun nikahi na littafin. Jiya mun kai ƙarshen babi mai bayani game da hukunce-hukuncen walima. Yau da yarda Allah za mu tashi sabon babi. Yace babul qasmi, babi mai bayani game da rabon kwana, shi ne ƙasmi. Ai, ƙasmil auƙati baina zaujati, ma'ana rabon lokuta tsakanin mata. Mutumin da aka aure da fiye da mace guda, kamar kana aure da mace biyu ko uku ko huɗu, to shari'a ta wajabta a kanka ka raba musu lokaci wanda kake zama tare da su. Wannan lokacin kuma shi ne an ka ce lokacin dare. To wannan rabon lokacin dare tsakanin matan ka shi ake kira rabon kwana. Kaga ko da Hausa ai rabon kwana an ka ce, ba a ce rabon yini ba, rabon kwana. Ya zan ishara cewa abinda a haƙin mace shi ne dare. Haƙƙi ne ga mutum ya tai ɗakin matarsa ranar kwananta ya kwana inda take. Wannan shi ne haƙƙinta. Amma da bakin fitowar rana, to wannan lokaci nashi ne. Ina fatar kun fahimta. Don haka abinda an ka ce a raba shi ne kwana, dare. Dare ake rabawa ba yini ba. Yini mallakar mai gida ne, dare shi an na mace. To duk wanda a aure da fiye da mace guda, shari'a ta azamai haƙƙi na wajibi cewa ya raba kwana tsakaninsu. To hadisin mu na farko an karɓo daga Nana Aisha, yace an Aisha ta radiyallahu anha qalat, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqsimu fa ya'dilu wa yaqul allahumma hadha qasmi fi ma amliku fala talumni fi ma tamlik wala amlik. Rawahu al-arba'a wa sahahu ibn Hibban wal Hakim, lakin rajaha at-Tirmidhi irsalahu. Hadithin mu na farko an karbo daga Nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yarda Allah ta tabbata gare ta. Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqsim, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana rabon kwana. Fa ya'dil, kuma sai shi adalci. Annabi baya fere fere tsakanin matansa, yana adalci. Wa yaqulu, kuma yana cewa bayan yayi gurgudun kokarin sa ga daidaitawa tsakanin matan, sai ya gama da addu'a ya ce allahumma ya Allah hadha qasmi fi ma amliku, wannan shi ne rabona ga abinda nin mallaka. Fala talumni, ya Allah kada ka zarge ni fi ma tamliku, ga abinda kai kan mallake shi, wala amliku ban mallake shi ba. Rawahu al-arba'a. Wannan hadisi mallam mai fudu ashabu sunan kenan sun karwaito shi. Wasahu ibn Hibban, Imam ibn Hibban ya inganta shi, yace hadisi ne ingantacce, wal Hakim da Hakim, dama al'ada su suna da sakaci wurin inganta hadisi. Lakin sai dai rajaha at-Tirmidhi irsalahu, Imam at-Tirmidhi Allah shi mai rahama ya rinjayar da cewa wannan hadisi hadisi ne mursal, kuma haka yake, at-Tirmidhi shi adda gaskiya, wannan hadisi hadisi ne mursal. To kun ji wannan hadisin dai ko? To wannan hadisi duk da yake Imam Ibn Hibban da Hakim sun inganta shi, ba hadisi ne ingantacce ba, hadisi ne da'ifi. Duk da yake akwai abin da inganta cikin hadisin, wani bare na hadisin ingantacce, bare guda bai inganta ba. Amma dai abin da za mu ɗauka hadisi ne da'ifi. na fatar kun fahimta. To da ya inganta mi wannan hadisin ke karantarwa, wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa da yawa. Na farko yana karantar da mu shar'ancin rabon kwana. Duk wanda Allah ya kaddare yana aure da fiye da mace guda, to haƙƙi ne gare shi ya raba kwana tsakaninsu. Kagatacce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasim, manzon Allah ya zan yana rabon kwana, ashe haƙƙi ne ga kowane magidanci ya raba kwana. Duk da yake an yi sabani ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, rabon kwana ga haƙƙinsa wajibi ne ko ba wajibi ba? Malamai sun ƙara ma junansu sani dangane da wannan matsalar. Akwai masu ra'ayin cewa rabon kwana ba wajibi bane akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma kuma tsawon rayuwarsa har ya mutu manzon Allah yana raba kwana tsakanin matansa. Sun kace yayi wannan ne domin karimcinsa da kyakkyawan halayensa da kyakkyawan mu'amalarsa tsakaninsa da matansa, amma ba don rabon kwanan yana wajibi akan sa ba. Wasu kuma sun kace a'a, duk nassoshin da sun ka zo game da wajibcin rabon kwana ba inda an ka fitar da manzon Allah, sannan aikinsa kuma na nuna mana haka nan domin hayyan mutu yana mai raba kwana tsakanin matansa kamar yadda za mu ci. Don haka sun ka ce wajibi ne har gare shi. To menene dalilin su na farko da sun ka ce rabon kwana ba wajibi bane ga annabi? Sun ka kafa dalili da wata aya ta cikin suratul Ahzab, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha', wa man ibtagaita mimman azalta fala junaha alayka. Allah yace turji man tasha'u minhunna, kana iya jinkirtar da wanda kake so daga cikin matan, yau ne kwananta sai ka jinkirtar da ita. Wato uwi ilaika man tashau, ka taru wanda kake so, ka kira wanda kake so. Kaga kenan an bashi zabi. Koda yau rana kwanan wance ce, to Allah ya baka dama kana iya cewa ta tsaya ta bari sai gobe ko sai wata rana wance nake son ta zo, wanda ba ran kwanan ta ba. Ashe kaga tunda an bashi zabi, ashe rabin kwana ba wajibi bane gare shi kenan. Wato uwi ilaika man tashau, kuma kana iya taru wanda kake so zuwa gare ka, koda ba ran na an ran kwanan ta ba. Allah ya ce ma annabi kana iya kiranta zuwa gare ka, kana iya taro ta zuwa gare ka. Sai ya ce wa man ibtagaita, duk wanda kan nema, mimman azalta, daga wanda kan nisantar, fala junaha alayka, ba laifi akan ka. Wanda duk kan nema ka kwana ɗakin ta, ko da ba ran na ranar kwanan ta ba, Allah ya ce an yadda ma baka da laifi. Zalika adana an taqarra ayunuhunna wa la yahzanna wa yardaina bima ataita hunna kulluhunna. Ina fatar kun fahimta. Sai Allah yace zalika, wannan yaddan ma da mun kai, ka kira wanda kake so, ka jinkirtar da wanda baka da bukata ran nan. Zalika adana, shi yafi kusantar, an taqarra ayunuhunna, idanunsu su yi sanyi, ma'ana su samu natsuwa su mata. Domin da Allah bai saukar da wahayi yace ma annabi an yaddan ma ba, in annabi yayi kaga yanzu rikici na tashi, ya yaran kwana na ka tafi a ɗakin wanci ka dauki kwana ka ba wanci. Amma yanzu ga nassin Qur'ani ƙwalan ƙwalan ana karanta shi cikin suratul Ahzab ta Al-Qur'ani. Allah yace mai an bashi wannan dama. Allah ya bashi dama, in yayi akwai matar da za ta musanta, kaga ba wanda za ta musanta. To shine Allah ya ce zalika adana an taqarra ayunuhunna, wannan shi yafi kusantar idanunsu su samu natsuwa, ma'ana su ji daɗi. Sanyin idanu kinaya ce ta farin ciki. Wala yahzanna, kuma ya zamba su yi bakin ciki ba. Wayar daina, kuma su yadda su matan naka, da ma ataita hunna, dangane da abin da ka ba su kulluhunna dukkansu, tunda duk sun yi imani da Allah. To Allah ya ce ya yadda ma ka yi haka, kaga ashe ba wanda za ta, in ka yi ba wanda ranta zai baci. Ina fatar kun fahimta. Sai malamai sun kace to dangane da wannan ayar, ashe rabin kwana ba wajibi bane ga manzon Allah. Ina fatar kun fahimta. Amma kuma tarihi ya nuna mana cewa manzon Allah har ƙarshen rayuwa ce yana raba kwana tsakanin matansa. Sai malamai masu wannan ra'ayi sun kace yayi ne kawai don karimci da kyakkyawan hali da kyakkyawan mu'amala tsakaninsu da matansu, don ya kyautata musu, amma ba don yana wajibi ba. Don haka a takaice dai, rabon kwana ga haƙƙin manzon Allah ba wajibi bane, amma mu al'ummar manzon Allah rabon kwana gare mu wajibi ne. wanda bai adalci tsakanin matan sa ba ga rabon kwana zamu ji abin da bisa kai ne gobe kiyama insha Allah ta'ala. Ina fatar kun fahimta abin da ya nuna mana haka kuma shine rashin lafiyar manzon Allah ta ajali. Lokacin da rashin lafiyar ajali ta kama manzon Allah wanda daga gare ta bai tashi ba Allah ya mai wafati, to da rashin lafiyar ta yi mai nauyi kullun sai a dauke shi a kai shi ɗakin da yake. Har yanzu yana tambaya ayana ana gadan ina nake gobe, a ce ɗakin wance kake. Gobin ya tambaya ayana ana gadan ina nake gobe, yuridu yawma Aisha, yana nufin yana Aisha. To da matan nashi kun san Allah ya sa mai son Aisha, to da matan nashi sun ka lura da cewa dai ɗakin Aisha yake so yana shauki ga zama ɗakin Aisha, sai sun ka yi mitin sun ka iskan mai sun ka ce manzon Allah ga ce ga rashin lafiya kuma ga yawace yawace, annabi mun yi ma izini ka zaɓi ɗakin da kake so ka zauna kai jinya Allah ya baka lafiya. Yace to akai shi ɗakin Aisha, don haka ɗakin Aisha can yayi jinya ta ƙarshe. Yana daga cikin abin da Aisha ke bugun gaba da shi, tace ranar da Allah ya wa manzon Allah wafati, Allah ya karbi manzon Allah tsakanin cinyata da kirjinta, manzo tana rungumi da manzon Allah ya amshi, Allah ya amshi rayuwa ta, kuma ranar kuma cikin ɗakin ta, kuma ranar da manzon Allah yake ɗakin ta, kuma ranar da koda zagayowa akai ranna an rana kwanan ta, to ranna Allah ya wa annabi wafati cikin ɗakin ta kuma tana rungumi da shi. Bayan wannan kuma tace abu na ƙarshe da ya shiga bakin manzon Allah, manzon Allah ya dandana shine yawun nan Aisha. Ranan nan da Allah zai wa annabi wafati, dan uwan Aisha Abdurrahman ibn Abi Bakar yazo dibin manzon Allah, ko da yazo yana rike da aswaki yana buga bakin sa, sai Aisha tace manzon Allah na kwanci bisa kirjina, sai na ga yana kallon aswakin nan na Abdurrahman, sai na lura da cewa yana son aswakin nan, nace manzon Allah ko kana son aswakin, yayi ishara ai na'am. Sai Aisha ta amshi aswakin ga Abdurrahman, sai ta kalle inda Abdurrahman ya sa bakin sa, ita kuma sai ta tattauna shi, sai ta ba manzon Allah tace don haka yawu na shi abu na ƙarshe da ya shiga bakin manzon Allah. Ranan nan Allah ya mai wafati. Na fatar kun fahimta, to kaga sai sun kai mai izini mata ne cewa ya tai ɗakin Aisha, ɗakin Aisha ne ya ƙari jinya tai. To kaga wannan na nuna mana shar'an wajibcin rabon kwana gare mu mu al'ummar annabi, ga mai gidan mu ba wajibi bane, Allah ya bashi dama ya kira wanda yake so ya jinkirtar da wanda bai da bukata rannan, amma mu duk yadda kake da bukata wata dole kai hankuri har ranar kwanan ta, dole na mu raba kwana, wanda bai raba kwana ba hadisi na ta insha Allah zamu ji hukunci ne. Shine abu na farko da hadisin ke karantawa, shar'ancin wajibcin rabon kwana gare mu. Abu na biyu, hadisi na karantar da duk hadisin na karanta duk wanda a aure da mace sama da guda wajibin sa ne wujuban yayi adalci tsakanin matan. Ina mun ka samu wannan maganar Aisha da tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qasimu fa'adilu, manzon Allah ya zan yana rabon kwana kuma yana adalci ga rabon kwanan, ashe kenan annabi bai hiri. Duk da yake Allah ya bashi dama yana iya kiran duk wanda yake so, yana iya taya ɗakin duk wanda yake so ya kwana, wannan koda yau an ranar ta kuma yana da dama ya jinkirtar ya ce tayi hankuri har wata rana, amma dai annabi bai bi wannan damar da Allah ya bashi ba, saboda karramawa da kuma daɗawa ga matan nan sai ya ci gaba da rabon kwana. To kaga shi da an ka ba dama, amma kuma sutil saboda kyautatawa yayi rabon kwana, ina ga mu da ba dama ba, don haka ya zan wajibi gare mu raba kwana kuma mai adalci. Abinda a adalci ga rabon kwana shine ranar kwanan kowace ka tai ɗakin ta kwana, baya halatta ranar kwanan wata ka tai ɗakin wata sai in ita ta yi maka izini, kamar yadda zamu ji wata matar annabi ta bada kwanan ta ga wata kishiyarta. Ina fatar kun fahimta, don haka wajibin duk wani magidanci ne shi adalci. To sai dai adalcin nan kuma waya kulu, kuma annabi yana cewa Allahumma hadha qasmi fi ma amliku wala fala tulmini fi ma tamliku wala amliku, sai yace ya Allah wannan shine rabo na ga abinda nin mallaka, to Allah kada ka zarge ni ga abinda kammal kai kan mallake shi ni ban mallake shi ba. Menene annabi ke nufin da Allah ya mallaka shi bai mallaka ba? Kaga adalcin da an ka nemi ayi ba, Allah ya ce duk wanda aure da mata dole ya adalci gare su ba, to akwai wani adalci da Qur'ani ya ce duk yadda mun kai kudin yansa ba mu iyawa, don ba mallakar mu bane, mallakar Allah ne. Wani adalci shine na soyayya daidaita soyayya tsakanin matanka. Yadda hake son Aisha, haka hake son Hafsa. Allah ya ce ko kun yi kwadanya haka nan ba ku iyawa cikin suratul nisa'i ko? Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa. Koko ka hin mufassarawa gabar mu kawo da tace ai adalci tukun can baya duk da cikin suratul nisa'i. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna ba masna ba ba sinun bace ba masna ba in kace si iska na si ya fito kai kore masna mas masna sai ka hidda harshen ka akana hakoran ka tanne su to fade inja ah to kace masna sana'u mai sinu ne yana da bambanci da sana'u mai sa'un me bambancin su sana'u mai sa'un me bambancin sana'u yabo in kasa sa'un cha in kasa sinu ha sana'u daukaka kaga yana suna da bambanci to shine yace fankihu ma tabalaku minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a sai yace fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu ku aure abin da ya muku dadi na mata matan da kana son ta tana son ka shine kashin bayan aure soyayya in babu so kar ku daura aure sai Allah yace ku maza ku aure abin da ya muku dadi na mata matan da ta yi maka dadi ma'ana matan da kake so tana son ka in kun ka tashi aure ku aure matan ku aure mata bibbiyu in ka tashi ka bidi budur ruwa biyu a wanke ɗaya rana a kawo maka. Ina fatar kun fahimta don haka waɗanda ba su yi ba kuna ji ina abba ku auri mata bibbiyu wa thulatha ko kuma ku auri uku uku wa ruba'a ko ku auri hurhudu kaga shine geji ko ka auri mace biyu ko ka auri uku ko ka auri hudu kaga ba magana auri mace guda. Ina fatar kun fahimta sai daga baya an haka magana guda sai Allah ya ce wa in khiftum alla ta'dilu amma in kun ji tsoron ba za ku yi adalci tsakanin matan ku ba ashe kenan Allah na nuna mana to duk wanda ya aure mace biyu ko uku ko hudu ha wanda a aure da mace biyu ko uku ko hudu to Allah ya azama wajuban yayi adalci tsakanin su yace to wa in khiftum alla ta'dilu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci tsakanin matan ba fa wahidatan to ku aure guda to kaji sharadin ashe auren mace guda sharadi garai sai in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ashe kenan wannan ayin na karantar da mu Allah ya wajabta adalci tsakanin mata to can gaba sai Allah ya ce wallan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum sai ya ce fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqa wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafurar rahima wallan tastati'u har abada ba za ku samu ikon an ta'dilu ku yi adalci bainan nisa'i tsakanin matan ku ba walau harastum ko da kun yi kwadanyin yi can farko Allah ya ce ai adalci wanda ma yake jin tsoron ba zai iya adalci tsakanin mata ne ba to tsaya ga mace guda don kada ya zan kana aure da biyu ba kai adalci ba ka ja mu kanka shiga wata kamar yadda zamu ji ba an wajabta ai adalci ba to nan kuma sai Allah ya ce har abada ba za ku samu ikon yin adalci ba ko da kun yi kwadayin yin adalci tsakanin matan ba ku iyawa to wani irin adalci Allah ya ce ba mu iyawa adalci na daidaita soyayya shi so al'amari ne na zuciya zuciya kun ba ga hannun mu take mu bayi ba ga hannun ubangijin da ya halicce ta take Allah yana sa son abin da ya ga dama cikin zuciyar da ya ga dama Allah yana sa kin abin da ya ga dama cikin zuciyar da ya ga dama mutum bai taba yi ma komai na alkhairi bai taba ba hakuri ba haka dai haka jin kai da Allah ya sa ma so nai haka ga mutum ko gardama ba taba shiga tsakaninku ba haka dai haka jin kai dai bai dai ma kai dai bai dai ma ga rayuwarka. Ina fatar kun fahimta kaga ashe kenan so al'amari ne na zuciya zuciya kun mallakar Allah ce to daidaita soyayya ku yi adalci tsakanin matan ku ga soyayya yadda kake son wance haka kake son wance dukka so su daidai Allah ya ce ko kun yi kwadayin yin wannan adalcin ba ku iyawa. Ina fatar kun fahimta to koda Allah ya sama son wata fiye da wata cikin zuciyarka daga cikin matanka sai ya ce fala tamilu kullal mail kakku karkata ga wanda kuke so kullal maila dukkan karkata, yanzan da mutanen gida da yaran gida da makwabta da masu shigowa da na nesa da na kusa, kowa ya san matanka ai bora da mowace, wancan zanne ɗaya take ba ta da bambanci da sadaka. Ba da yawan gidaje haka suke ba, zalunci har ya fito ga fili har na nesa ma su sani. Daidai da wani abu ake nema gare ka, an san wadda ake labawa gare ta, in ba gare ta an kalawa baka basuwa. Akwai mijin da mata ne ko wani abu suke nema, ita wagga guda ba ta isa ta bude baki ta roke shi ya bata abu, kan sai dai ta laba ga kishiyar ta rokan mata. Haka zalunci ya fito ga fili. To shine Allah tabaraka wataala ya ce, koda Allah ya sanya muku son wata akan wata da cikin matanku, to kada dai ku karkata ga wanda kuke so, dukkan karkata. Komi na ku gare ta yake. Komi na gida ita adda mallaka. Fatazaruha, sai ku bar ta ita wanda an kafi so bisa ita wanda an fi son waccan bisa gare ta. Ku bar ta kalmu Allah aka mu wanda an karata yi. Kamar ratayayya, ma'anar ratayayya ita dai ga ta nan, ita ba mai miji ba kuma ita ba sakakka ba. To Allah ya ce kada ku yi haka nan. Ma'ana koda dai cikin hikimar Allah ya sa ma son wata da cikin matanka akan wata, to a bar su nan can cikin zuciya. Ina fatar kun fahimta. Kuma wannan sun da kafi sun waccan akan waccan da cikin matanka, Allah ya san ba mallakar ka bane, don haka bai cikin zalunci wanda Allah zai kama mu magidanta da laifi gare shi. Amma in mun bar shi can cikin zuciya, duk abinda ka zo ba su kai adalci, rabin kwana kai adalci, ga komi kai adalci, mu'amalar ka da su kai adalci, to in mun tsare haka nan, shi so na zuciya don kafi sun waccan akan waccan Allah ba zai kama ka. Amma sun yi fito ga fili, kawa wagga abu ka kiwa waccan, haka dai heri gashi nan, to wannan nan ne laifi zai tasowa. Kuma za mu ji hukuncin hadisin da attafi hadisin Abu Huraira, hukuncin duk magidancin da ke yin heri tsakanin iyalinsa. Allah ya shiryar da mu. To kaga sai an ka ce wannan hadisin yana karantar da mu wajibcin yin adalci tsakanin mata. Bayan adalci abu na uku shine kuma ashe adalcin nan kenan wanda mun ka mallaka, wanda ba mu mallaka ba sai dai mu yi addu'a Allah shi gafarta mana. Shine ma'ana fala talumni fi ma tamliku wala amliku, Allah kakka zarge ni ga abin da kan mallaka ban mallake shi ba. Shine daidaitawa tsakanin adalci gare su ga soyayya. Malamai sun kace so da ki duk suna da sababi, akwai abubuwan da ke sabubbantar da aso mutum, hakan ga kuma akwai abubuwan da ke sabubbantar da ake shi, ko bancin hikima ta Allah. Hikima ta Allah yana iya sama son abu koda babu dalili, yana iya sama kyan abu koda babu dalilin ki. To ko bancin wannan kuma akwai wasu sabubba na duniya da ke sabubbantar da aso mutum, ko ba mace ba. Shari'a ta faɗa muna wasu kuma ga ɗabi'a ta bil'adama mun ka fahimce su. Misali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, innakum la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Sai ya ce, afshu salama bainakum, lalle ku in ji manzon Allah hakika ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani. Imani abin shiga aljanna. Allah ka tabbatar mana da imanin mu, ka cika mana zukatanmu da imani ya Allah. Allah kada ka bari duk wani abu da zai raba mu da imani ko ya yi mana alka ga imani. Allah kakka yi kusa gare mu da shi, kakka yi kusa gare shi gare mu. Allah ka nisantar da mu gare shi. To shine annabi ya ce, innakum la tadkhulul jannata hatta tu'minu, lalle ku ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani. Wala tu'minu hatta tahabu, ba za ku yi imani ba sai kun so juna. Shi ko daga cikin abubuwan da ke tabbatar da imani, soyayya tsakanin musulmi da musulmi. Wai, to akwai matsala ko? Akwai matsala. Yau akwai soyayya tsakanin musulmi da musulmi? Sai dai ta baki. Sai dai mutane 'yan kalilan. Alkhairi ya same ka 'yan uwanka su ji ma daɗi. Sai ban ce babu ba, amma 'yan kalilan sun karanta. Musiba ta same ka su ji ma ciwo, wanda kaka kwana da bacin rai, su kwana da bacin rai haka nan. Sai da 'yan kalila ba a cewa babu, amma dai sun karanta aka cewa. To Allah ka shirya da mu. To kun dai ji maganar manzon Allah, hadisi ne sahihi. Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Ibn Majah da wane ne sun ka fitar da hadisin? Ga hadisi ne sahihi. Manzon Allah ya ce, wala tu'minu hatta tahabu, ba za ku yi imani ba sai kun so juna. sai annabi yace awala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum, kuna so in daidai tada ku akan wani abu in kun aikata ya za ku so juna, to annabi ya ba mu abin da ka sa a so juna. Menene ya rasulullah? Sai yace abshir salama bainakum wa sallama tsakaninku, assalamu alaikum kuma assalamu alaikum abshir salama fi ma arabta wa man lam ta'rif, cikin wani hadisi ko kaga ashe kenan daga cikin abubuwan da ke sababbatar da soyayya sallama. Babban mutum ya al'adance in ya hadu da talakawa tsaya su gaisa shi kai mu sallama assalamu alaikum, yaya talakawa nan za su ji ga shugaban da inda dai hadu da su shi kawai mu sallama za su so shi ce wallahi sabbe ne bai da girman kai ni shawata da shi kenan bai da girman kai kafin kai shi zai fara gaishe ka. Malami in ya hadu da mutane assalamu alaikum, ba irin malaman nan mutakabbiruna ba waɗanda ba su gaida kowa sai da su a haragwai, shi malami ne sai mito yin malami haki kai ɗaya malami ha kaji haka dai ko ko bai ewa kowa sallama shi kudi gare shi, to sai mi kai ka ci da wanda an garin gahalan kaga. Don haka kaga ashe kenan daga cikin abubuwan da ke sa soyayya jama'a akwai sallama, inda duk musulmi sun ka zanna a sallama Allah da ya sa soyayya tsakanin su, ashe duk mutumin da ya zanna yana musulmi sallama za su so shi. Kun ji na farko ko? Sannan akwai wani hadisi shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace izhad fid dunya yuhibbuka Allah wa zahab fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas, ka gudani duniya sai Allah ya soka, ka gudani abinda an ga hannun mutane kakka zama kudaici dan sa'ido sai mutane su soka, ashe me ke jawo ma soyayya ga mutane ya zan baka da bukata ga mutum in sau 100 ka zo ka zo ne kawai don ka ziyarce shi ku gaisa babu wata lalura zaka azamai kana zuwa ya game ma fuska, amma ka zo rannan kai karran kai dai wallahi abin da ya kawo ne wallahi an haifu to Allah ya raya to gashi a kara tsira to Allah ya saka da alkhairi an yi kwana uku ka sake dawowa ran kai dai wallahi yarinya an kasa lalle to gashi to a kara sai gado Allah ya saka da alkhairi jibi kana sallamo wakile yanzu ba ma da lalura ka gai sai dai ka zoyi sai ya ce a ce ma bai a ce maka bai na don dauka yake irin ta shekarun jiya ce haka ne ko ba haka bane, amma in sau 100 ka zo inda yake ya san ziyara dai ka taho ko gaisa kai mai sallama ka tafi ka baka azama ba dalilin da zai sa a ce ga kana ya ce a ce bai na. Don haka ashe kenan daga cikin abin da ke samu mutane so yake jawo mutane soyayya ka kama kanka daga abin da an ga hannun mutane ba abin da bil adam yake kamar roko. Kun san da haka nan shi ko Allah ba abin da yake so kamar a roke shi ba abin da Allah ka so ka in ma ka bar roƙon Allah Allah ya alƙawarin sai ya saka wuta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina, ubangijin ku yace ku kira ni zan karba muku. Allah yace ma bayi ne su kira shi mu kenan mu kira shi zai karba muna, sai yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati, lalle waɗanda ke girman kai daga kira na daga roƙo na su je su kama roƙon sabbe ne da alhaji bukadi da wane ne su ba Allah gashi nan duk duniya ga wadatar Allah babu. Don haka ya zaka ba Allah da mawadaci wadata mudulaka wadata da bata gudun talauci ka ta inda maciyaci dan uwanka duk mutum da ka sani maciyaci ne antumul fuqara wa illa Allah wallahu huwal ganiyul hamid, ku duk maciyata kuke ta bakin wazir Ibrahim ya ku maciyata in ka ce ba maciyata ba talakawa ya ce talakawa suna da kudi zai to me bambancin su maciyata kan shi tun yana dan karami cikin kudi ya tashi. Ina fatar kun fahimta. Don haka cikin wannan hadisin annabi ya karantar da mu daga cikin abin da ke jawo mutum farin jini kama kai ne ga abin da an ga hannun mutane, daga cikin kuma abin da ka sa mai samaki nuna kwadayi ga abin da an ga hitinannen mallamin kuma yau bari mu ji mi zai cewa kuma mi zai wace ƙarya zai yi kaga an gani mallan ƙarya ta kai inda da ya zo girma ya haɗu ko bai haɗu ba. Hakan ga malamai sun tabbatar da cewa ziyara musulmi ya ziyarci ƴan uwa ne yana cikin abin da ka sa soyayya ka tahi ta kanar ta Kano ba wani lalura ta kai ka ba wani abu da ka zo bi dagare shi ziyara ce dai ka zo kun kwana biyu ku haɗu ba na zo in ziyarce ka ne saboda Allah ka samu gafara ta Allah kuma Allah ya ma tanada ƴaƴan itace cikin gidan aljanna. Ni ko na san ba a ce ƴaƴan itacen aljanna sai an shige ta hakan ga mutum baya da lafiya ka zo dibi nai yana daga cikin bai manta da kai har abada ka zo kai mai addu'a ka kula da shi kenan duk sai daga cikin abin da ke ja mutum soyayya haka ladabi da biyayya mace ta zama mai ladabi da biyayya jama'a mijinta in shi ai rana saboda fada dole zai shafa mata lahiya amma dama gashi tun wurin halitta Allah ya halitta mai hitini ke ku Allah ya halitta ki mutum ne banza to fadi yadda zaman zai yi kyau in an kai gabas ki yamma to in ki yi karo da mai hankuri shikenan ya ta hankuri da mugun hali an ki Allah ya rubuta mai lada to in ki rashin sa'a ki yi karo da wanda bai da hankuri ba to nan ne ake ta samun kwama tala na fatar kun fahimta don haka mutun jama'a shi ka jawo makai ne soyayya shi ka jawo makai ne kiyayya duk yadda kake son mace ta zanna saba mu umurninka don Allah sunnan zai karu ko zai rage kaga dole ya rage ta zanna saba mu umurninka kun babu hauka kan mace ta saba mu umurnin mijinta tunda ba ta da iri ne fa shi a cinta shi a shanta shi a suturarta ko minata ko yi ba ta iwakanta sai yayi mata kuma a ce baya da girma yana yiwa shi adda gida kuma kike ce amma ke zaki mallakar gida wai za ta akai wai wai ta adda gida bandur nawa kike sai cikin gida ruhin da an kai nawa kike bandur nawa kike sai bandur bandur nawa kike sai wurin ruhin gida ko kudin da bai bata basuwa ba daure mata kawa kansu da bai ko daure in za a aure gidan su mata ake zuwa a dabe daki to yanzu ko da bin sun bai yayi gina yayi ruhi ya shahi da abin ga ya dabe ya sa kil duk abin da aka za ya za ko bai to kuma ce bai da girma nan gidan nan ai dai in mutum bai girma ko ina ba gida ne kan ya kamata yayi to ke ce kun bai da girma shikenan can waje in ya gamar zargin musulmi ce ran kai da kuma in ya taho gida kuma ce bai da girma a kaskancin yayi mai yawa ina fatar kun fahimta ya inda bai girma ko ina ba gida ne ya kamata in yato a ce mai gida bai yace to ke ga sai in ya gaida sarkin musulmi ne in yato gida shi ko a gaya sai shi a sarkin musulmi dan cikin gida ne to Allah ya shirye da mu to shine sai malamai sun kace abu na gaba kuma da wannan hadisin ke karantarwa ashe kenan wannan rashin adalci wannan nau'in rashin adalci nan sun rashin daidaitawa to Allah bai kama al'ummar manzon Allah da shi don ba mallakar su bane mallakar Allah ne kaga a takaice dai kowane magidanci ya han tsakani ne da Allah ya ji tsoron Allah ga zamantakewa da iyalinsa kada ka ga cewa tana karkashin ka ka rinka juya ta kamar yadda ake juya waya na bata da kowa sai kai ka zo ka nemi mata walakanci a'a ka sani in ka kasance babba akan ta kai ko Allah yana babba ne akan ka boyar Allah ce in ka cuta mata ubangijinta ya sani kuma zai mata sakayya muna roƙon Allah ya shirye da mu to wannan hadisin kun gani nace muku hadisi ne mursal ko mursal kuma da ifi ne to amma ku kalli hadisin gaba biyu gare shi gaba farko dole mu ce ta inganta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqsim fa ya'dilu manzon Allah ya zan yana rabon kwana kuma yana adalci ba dangane da wannan hadisin mun ka samu wannan ba dangane da wasu hadisai ingantattu ita wannan ta inganta amma addu'ar kuma yana cewa Allahumma hadha qasmi fi ma amliku fala talumni fi ma tamliku wala amliku shine bai inganta ba Allah ya kara tsira da aminci ga annabi hadisi na gaba yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna annabi sallallahu alaihi wasallama qala man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yawm alqiyamati wa shiqquhu ma'ilun rawahu ahmad wal arba'a wa sanaduhu sahihun shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga Abu Hurairah yarda Allah tabbata gare shi Abu Hurairah ya karbo daga Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi Annabi ya ce man kana lahum ra'atan duk wanda mata biyu na aure sun haka kasance gare yana da mata biyu da Aisha da Hafsa su ne matansa famal ihdahuma ba an ce yayi adalci tsakanin su ba to famal ihdahuma sai ya karkata zuwa ga dayan su ya mai da gida ne bora da mowa ya kiyan adalci ya karkata kowa ya san an fi son Aisha bisa ga Hafsa koko kowa ya san an fi son Hafsa bisa ga Aisha famala ila ihdahuma sai ya karkata zuwa ga dayan su annabi ya ce jaa yawmal qiyamati zai zo ranar alqiyama wa shiqquhu barin jikinsa ma'ilun ya karkata barin jikinsa jama'a ya rubi ya karkata ya ja shi zuwa wuta shi an ma'ana رواه احمد امام احمد يرويتو شي والاربع ادم الله ما يهدو وسنده صحيح اسناد سا انغانتاتشي ني هكا يكي wannan hadisi hadisi ne ingantacce wannan hadisi ingantacce ne to me yake karantar da mu abin daga farko ta hadisin Aisha ke karantar da mu cewa wajibin duk wanda aure da mace fiye da guda ne ya adalci in kuma bai adalci ba ya sau ma kai ne tikiti zuwa wuta Abu Hurairah yace duk annabi yace duk wanda mata biyu sun kasance garai ashe yana nuna mana halaccin dai auren mace biyu don haka tunda ya halatta ashe don me kika jin mijin kina nan yana bi dan mata ya kawo miki abuki ya zama ki fitar da hitinan babu dalili ya halatta auren mace biyu ko uku ko hudu duk Qur'ani yace ya halatta to sai yace fa mal ila ihdahuma ya karkata zuwa ga gudansu abinda aka karkata yayi fere-fere ya fifita guda akan guda shine ya karkata zuwa gare ta ja'a yawmal qiyamati zai zo ranar kiyama wa shi kubarin jikin sa ma illan ya karkata kaga aljaza'u min jinsil amal kenan ko nan duniya ba karkata yayi ga guda ba yabba guda to gobe kiyama zai tashi jiki ne ya karkata ya ja shi haka ne ya shiga wuta kaga kamar mi annabi kenan dai ka cewa in a nutshell duk wanda ya karkata ga mace guda yana aure da mata biyu karkata ga guda to zai shiga wuta ina fatar kun fahimta dan wuta ne to kaga wannan hadisin na ƙara tabbatar da mu cewa adalci tsakanin mata dai wajibi ne sannan koda Allah cikin hikimarsa ya sama son guda saboda wani dalili so ne na halitta wanda Allah ke sawa ko ko saboda ɗabi'unsu wannan tafi kyautata ma kaga zaka ta sun wanda tafi kyautata ma bisa ga maimunana maka wannan tafi kula da addini matsayinka na mai addini dole ka fi sun mai addini bisa ga wanda bata damu da addini ba daidai da sallah sai an yi katakka da yadda tashi tai ina fatar kun fahimta wannan tafi tsafta matsayinka na bil adama kowa na son abin kwarai inna Allah jamilun yuhibbul jamala ma laraba sun kace annazafatu min al imani matsayinka na bil adama kana son abin kwarai dole rayuwarka ta fi karkata ga wanda ta fi tsafta bisa ga kazama ina fatar kun fahimta da dai sauran abubuwa to in wani dalili yasa cikin zuciyarka ka fi son mace guda akan guda ko akan saura to abinda Allah ya ce ka bar wannan so cikin zuciya Allah ba zai kama ka da wannan fifikun da kai ba amma in ya fito ga fili to nan ne matsala take duk wanda ya karkata ga mata guda akan guda zai tashi ranar kiyama tsagin jiki ne ya rube ya karkata to kaga ashe dangane da wannan duk wanda ya karkata ga mace guda akan guda to annabi ya ce dan wuta ne ko ashe duk macen da ka son mijinta tana tahiya inda bokaye akan a mallake mata mijin ya zan daga ita sai diyanta kishi yatta da diyanta huzan banza da yohi duk macen da tata inda bokaye an ka mallake mata miji ya zan haka ya karkata gare ta mita tsawoma mijinta lasin na shiga wuta ashe ya nuna baki so nai don haka ga mata ku tsoron Allah ku bazuwa inda bokaye ko da yake ko an hadi baji su kai ba amma dai ba mu barin fadi yadda ba su barin zuwa haka mu ma ba mu barin fadi amana ce dole sai mun fadi in mun ka tai lahira mace duk matan da Allah ku da ka zuwa inda bokaye tace ba sani a kira bella yabo ni zan zuwa gaban Allah in kare ta tance kariya kike kai munafukan Allah kariya kike kai a tare duk matan locals babu wanda bata ji an ce zuwa inda boka ya haram bane ina fatar kun fahimta don haka ku ji tsoron Allah ya ku mata ku zuba zuwa inda boka yi musamman akan a mallake muku miji ya zan ku dai addafa daga miji kishi ku ta zan banza da yi baya halatta kun ji ya duk mijin da ya karkata ga mace guda ya bar guda to zai tashi gobe kiyama agin jiki ne ya karkata don ku ji tsoron Allah ina fatar kun fahimta ku ji tsoron Allah ya ku mata ku bar zuwa inda bokaye ku ma maza ku bar zuwa inda bokaye a takaice dai kowa ya bar zuwa inda bokaye wani ya tambayi manzon Allah ya manzon Allah mun musulunta amma wasu da cikin mutanen mu suna zuwa inda bokaye ce to kai kakka zo inda bokaye don haka kowa kada zo inda boka boka ƙarya yake yi boka ya waye gari ko na cefanin gida ne baya da yana nan yana tunani ya za a iya cefane sai ga kaka taho da dubban kuɗi wai bukata ka tobe da shi wanda cefanin gida ne ya gagarai wai shi za ka ada bukata ka gare shi don ɗewa wuta da nan ganin ka sai alhamdulillah ga Allah kai adda bukata shi tashi tabiya shi tashi tabiya gare ka da ka taho don Allah ga artamallan kujera kaza ne kai takarato da wasu to an shi karkata ga wancan bisa gare ne yace an gama kai ka bai dauko kujera ni kai ak kujera ta cikin zuciya tai haka yake cewa ya amshe ma kuɗi amshe ma imani ina fatar kun fahimta sai ya ce maka to ganga akwai kuɗi ya ce a akwai kuɗi ba matsala bace ya ce to akwai wani turare da aka sawowa ga iska aka sawo shi fa kuma Masar kuma jiya ya tura can ga iska kaga da jin turare ana sai ga iska wato ka san maganar banza ce ga iska aka sawo turaren jiya ya tura lalle ko da an ka zo jiya kwalba guda ta rage bai sani ba ma ko akwai ta don haka ai sauri nawa turare yake ce miliyan 2 yake a to ai ga miliyan 2 an taho da su ko ku a to ba su cika ba nawa an nayi ce miliyan guda na da 300 to kawo in yaso 700 na rage ko wannan na turare ɗaya fa turaren da za a hadawa sai ya gama duka ya gaba ya ma shirme ya amshi kuɗi shi ya san gida ne ya gyaru kun ji shi ya hau kujera kai dan kana bi da wata kujera wanda baka samu sannan ya ce ma to kuma akwai abubuwan da za a yi sai ka samu yaro ka tafi da shi makabarta ka yi liwadi da shi ko ka tafi da shi cikin masallaci ka yi liwadi da shi gani don haka yan liwadi suka yi ganga jiya dai duk mai liwadi sakkwato ya kwanda bakin ciki ai ko duk mai liwadi sakkwato jiya ya kwanda bakin ciki kuma in dai dan halal ne to bai saki liwadi ko liwadi halal ne abinda ya faru ga yan kaskancin da an kawo yan liwadi jiya cikin garin ga to liwadi ko halal ne da jiya mutum na tuba yana cewa bai komai duk wanda aka kaskanta Allah shi gafarta maka cikin wa'azuzzuka ne akwai wani wa'azi da yawa take in an kiji ba a ki gani ba in kuma an gani ba a ga da kyau ba to jiya tabbayyana gare mu sakkwato jiya tabbayyana ga yan liwadin sakkwato in an kiji ba a ki gani ba in kuma an gani ba a ga da kyau ba ba mai ta faɗa musu san kiji ba liwadi baya da kyau to jiya sun fara gani kuma so mataɓe ne to so mataɓe ne mu abinda a addu'ar mu ya Allah kaskancin da ya cika da komandan yan liwadi jiya da mutane nai kaskancin da ya cika da komandan yan liwadi jiya na sakkwato da mutane nai Allah ka sa so mataɓe ne bisa ga abinda a tafi Allah ya sa jakkan ne kunnuwa ne jakkan na baya jiya wurin ɗauran aure fa nan gidan turaken sakkwato shehu shagari an zo ɗauran aure diyan muhtari shagari an ka hada da wani dan Kano don haka kwankwaso ya jawo tawaga ta yan jahula jiya jahula ta sha kasa yan naima jahula yayi jiya mutum ka cire jahula ya yasuwa buhu biyu an ka shiga da jahula jiya an kai gidan melgoma kaji sun ka zo ana takama ga sunan wasu manya ne sai aka kama shaggu yan liwadi sakkwato ba a koma can abu kaza sakkwato ba a koma can abu kaza ga shiga baki nai kuma ya ce babu kowa sakkwato illa shi to jiya sun gani gaba gare su Allah ya kunyata su kaji jarhula cirje hula nan don ubanka sai an kai musu kananci cirje don ubanka sai mutum ya cirje hula yeswa an ka taso da sai ruwan duwatsu cikin garin sakkwato jiya ba kwanaki an kai mai haka nan bugu sau to yanzu nan sakkwato an kai haka nan jiya ba a koma can abu kaza sakkwato ba a koma can ta Allah gwada muna an baccin ta sakkwato jiya sun kanci munta amma sun ci makansu kaskanci wallahi jiya sun kaskanta kuma Allah shi kara kaskanta su da sun bi maganar Bello ya bi da wanga kaskanci na cikawa da su jiya ka gani don haka yanzu kenan yanzu za su gano maganar Bello ya bo ashe Bello ya bi masoyinsu ne ashe malaman nan da annan suna cewa su yi ta liwadin su ashe su an makiyan su don ga abin sun ka jawo musu shi ne wani annabi ka ce wa mutane ne fasta tafkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad za ku san abin da nake gaya muku to je yan liwadi sun sani in luwadi abin kware ne je sun gani, in kaskanci ne je sun gani. Allah ka kara. Wani dan majalisa sai da jahula, dan majalisa mai jahula, dan majalisa sako da mai cirka karuwa gaban kowa, cire karuwa sai ya cire karuwa. Don haka an kaskanta cikin jama'a ce ma karuwa, karuwa ni in nina ban koma gida. To in ka koma ka ce ma takkami an ce ma karuwa, kuma haka din ne karuwa kake. Dama idda ta zarahi ne ba ta takka gare ba. Don haka in dai abin da ya faru je an ka ci gaba da shi, to zuwa gaba sai ka ji an ba gwamna kashi cikin garin ga. Allah shi gwada mana wannan rana. Atika mai kashi komi ba a yi. Allah ka sa a yi mai ruwan duwatsu yadda an kawa ƴan lewaɗin farko, ƴan lewaɗin zamanin Annabi Lut. Allah ka gwada mana ƴan lewaɗin Sokoto an yi musu ruwan duwatsu haka nan. Allah kaskancin da ya cika da komandan ƴan lewaɗi na Sokoto jiya da shi da jama'a tai, Allah shi ƙara. Allah shi ƙara kaskanta su. Duk inda sun ka shiga Allah ka kaskanta su ka walakanta su. Bakin cikin da ya same su Allah ka sa ya ci gaba har ƙarshen rayuwarsu. Kada Allah shi musu magani ne. Don haka Sokotawa Allah shi muku albarka, Sokotawan Shehu. Kun nuna jikokin Shehu Usmanu Hoke. Ku ci gaba da haka nan. Aikin ku yayi kyau. Haka ya kamata. To ina malamai. Masu kare ƴan lewaɗi. Jiya kun ka izo ku kare su. Jiya gaba ga mallaman su an kai musu. Shi ko mallaman katun banza mai huni kalwani. Malami mai wa'azi wai ya komo kalwani, wai kalwanci ya kai, wai yare ya kai wa ana bashi kwangila ana bashi kuɗi. Malami mai wa'azi har gidan yare aka yi saboda wa'azi. Amma ya dawo yare ka fatauci yana kaiwa. Kalwani jiya ga hitse katun banza mai huni kalwani bai ce ko kala ba. Kaga an walakanta. Muna roƙon Allah shi ƙara walakanta su. Komanda Allah ka sa so mataɓina abin da ya gani je, Allah ka sa so mataɓina. Da shi da waɗanda a tare da shi da masu goyon baya ne da masu ƙumumuwa sai sun taimaka mai, duk Allah ka walakanta su. To mu tafi. Don haka kun gani wajibi ne a yi adalci tsakanin mata ko? Wajibi ne. Wanda bai yi adalci ba kuma, manzon Allah ya ce ja a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun, zai zo gobe kiyama ɓarin jiki ne ya karkata. Don haka kenan sai ya shiga wuta. Ɓarin jiki ne ya ruɓe ya karkata ya jashi ya shiga wuta. Allah ya tsare mu daga wuta. Ashe duk macen da ka son mijinta, to ba ta yi mai sababi abin da zai sa shi wuta. Don haka duk macen da ke son mijinta ya karkata gare ta, to kamar tana jan mijin ne zuwa ga Allah ya sa shi wuta. Allah ya tsare mu. Don haka kuma mata ku ji tsoron Allah. وأنا أنسن قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم أقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم أقسم متفق عليه واللفظ للبخاري شيكم وانا حديثة عن كربوشي دقا أنس دم مالك يدى الله تبتا قريشي أنس يأتي من السنة ينا دقا سنة عند دكا جسا هايبي يأتي أبو كذا من السنة. To hadisin nan yana da hukuncin marfu'i, hadisi ne marfu'i, don in yace mina sunna ai min sunnatin nabi, yana daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Anas yace yana daga sunna idza tazawwaja rajulul bikr, in mutun ya aure budurwa ala tayyibi akan bazawara, matarka wadda ka aura bazawara ita ce matar da tayi aure ta zauna da mijinta, mijinta ya sadu da ita ta zama bazawara. In kwana guda ko ta yi, in dai ta yi aure mijinta ya sadu da ita, gobe an ka sake ta ko mijin yammu ta zan bazawara. To yana daga sunna in ji Anas, in mutum ya aure budurwa akan bazawara, a kama inda har saba'an, sai ya zauna inda amaryar ga tashi budurwa har sati guda kwana bakwai. Sun ma kasama sannan shi raba kwana. Wai za ta zawaja tsayyaba, in ya aure bazawara kuma, wanda ya aura ta taɓa aure yanzu ba budurwa ba ce. To ita kuma a kama inda haka lasan, zai zauna gunta kwana uku sun makasama sannan shi raba kwana. Muttafaqun alayhi. Imamul Bukhari da Imam Muslim sun kawo akan fitar da shi. Wallahi lil Bukhari, lafazin na Bukhari ne. Kaga shi ko kun ji wannan ko duk dai game da wajibcin rabin kwana. Anas sai ce yana daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunna ita ce aikin Annabi ko magana tai ko tabbatarwa tai. Annabi ya aikata haka kuma yayi umarni da ai. Yana daga sunna in mutum ya aure budurwa yarinya wadda ba ta ba aure ba ita ce budurwa to in ya auro ta Allah tsayyibe akan bazawara akan mata tai tunda mata tai sun zauna ta zan bazawara to abinda sunna tattauna da ya zauna nan ita gun budurwa amarya hasati guda sai yace sab'an me kalmar sab'an ke fa'idan tarwa ga ka'ida ta larabci sab'an bai ce sab'atan ba aqama inda ha sab'an maimakon sab'atan me yake fa'idan tarwa yana fa'idantar da cewa sab'a layalin kenan daruruwa dama su ne ake raba tsakanin mata dare domin ga ka'idar larabci dare shine namiji yini shine mace kamar cikin suratul haqa Allah na bada labari game da adawa da samudawa yace fa amma samudu fa uhliku bi tagiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya yace mi gaba yace sakharaha alaihim eh sab'a layalin sab'a bai ce sab'ata layalin ba yace sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin kaga ayyam shi da thamaniyata shi ammace sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum ajaz naqlin khawiya sai ce fa hal tara lahum min baqiya yace wa amma adun amma adawa su kuma bayan an fada abin da ya faru ga samudawa adawa fa uhliku birihin an halakar da su da wani irin iska sarsarin mai tsananin sauti iska mai guguwa ba shine mai sauti ba atiya wanda ya ketare iyaka ya wuce iska na ordinary iska na al'ada shine atiya sakharaha alaihim Allah ya fure wannan iskan ga adawa sab'a layalin daruruwa guda bakwai kaga ga layalin sai ya amfani da lamiri na namiji yace sab'a layalin daruruwa bakwai wa thamaniyata ayyamin da kuma yunuka takwas kaga ga ayyam sai ya amfani da sab'ata lamiri na mace don haka sai sun kace ashe ga ka'ida ta larabci dare shine namiji yini shine mace to nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama Anas yace yana daga cikin sunna in mutun ya aure budurwa akan bazawara kama inda hasaban sai ya zauna gunta bakwai menene bakwai nan in mun fahimci larabci ai sab'a layalin kenan sai kama inda hasaban layalin daruruwa bakwai sai malamai sun kace dangane da wannan hadisin da wasu hadisai masu kama da shi ashe rabun kwana shi an ka sharanta ba rabun yini ba yini haƙin namiji ne ko an ce in safiya ta waye baka da halin zuwa ofis sai ka nemi izinin matarka ba wanda ya taba cewa haka na ashe shi ya nuna yini mallakar ka ne kana ita a ofis kana ita a kasuwa kana ita ko ina abinda a haƙin ta dare ka zo ɗakin ta da dare ka kwana don haka kaga ko da Hausa ai ba a ce rabon yini ba sai an ka ce rabon kwana ashe kwana shine haƙin su to kwanan nan da an ka ce ka bata sai ka ce ka ba wasu katta kana jin cikin katta kana hira kare biyu na dare awa nawa ka ci cikin awoyin hajjia sai ka roƙe ta gafara in ba haka ba ta bi ka bashi jiya yau in ka koma ta bi ka bashi gobe in ka koma ta bi ka bashi ka samu shekara goma sha wani abu kana haka nan bashin nawa yanzu an ka biyo ka bashi ya taru ko bai taru ba ko kullun naira guda haka ci bashi shekara goma sha wani abu kuɗi sun taru ko ba su taru ba to balle awoyi ina fatar kun fahimta don haka abinda a haƙin su shine rabon kwana da daddare a cikin ɗakin ta a kwana shi a haƙin ta to shine Anas yace yana daga cikin sunnar annabi idan mutun ya aure budurwa akan bazawara ya zanna inda take sab'an ai sab'a layalin daruruwa bakwai kuma kasama sannan shi fara rabon kwana kaga ashe kenan menene haƙin budurwa in mutun yana aure da mace ya aure budurwa tana da haƙin ya zauna inda take har kwana bakwai wa idza tazawwaja thayyiba in ya aure bazawara kuma aqama inda hasalatan sai ya zauna inda bazawara kwana uku thumma qasama sannan ya raba kwana ya fara rabon kwana sai malamai sun kace wannan hadisi akwai hikimomi zaiwa ciki ne na farko dai yana tabbatar mana da shar'ancin rabon kwana wajibcin rabon kwana ina fatar kun fahimta na biyu kuma annabi yana aza komi daidai ma'azarsa. Kaga duk da yake matanka ne haƙƙinsu guda, amma sai shari'a ta bambanta tsakanin budurwa da bazawara. Budurwa ita adda haƙƙin kwana 7 in ka auro ta, in kana da wata mata, bazawara ita kuma kwana 3. To me addalilin da yasa shari'a ta bambanta su? An kace domin budurwa bata saba zama ita kadai ba, akwai kurciya tare da, don haka tana da bukata a samu ƴan kwanuka a dan lallashe ta a debe mata kewa na farko kenan. Sannan kuma kwadayin magidanci ga budurwa ya fi kwadayi ne ga bazawara, don haka shi yasa aka kara mai kwanaki kwana 7 ai honeymoon karewa dai suka yi aiko to Sannan na uku kuma sabon shiga ce ga sha'anin aure, don haka akwai bukata a samu lokaci a karantar da ita ladubba na shari'a da ladubba na aure, amma waccan ta saba, don haka shi yasa ba a bata kwanuka masu yawa ba, an ka bata kwana uku. Ina fatar kun fahimta, wannan ita ce sunna ta annabi. In mutum ya aure budurwa yana da mata, to sai ya kwana 7 inda take, in bazawara ce ya kwana 3. Muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Muslim sun kawo dakan fitar da shi, wallahi dalil Bukhari, lafazin na Bukhari ne. Wa an Ummi Salamah radiyallahu anha anna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam lamma tazawwajaha aqama inda ha salasan wa qala innahu laysa biki ala ahliki hawanun in shi'ita sabba'atu laki wa in sabba'atu laki sabba'atu linasa'i, rawahu Muslim. Shi kuma wannan hadisin namu na gaba an karɓo shi daga Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallama, yadda Allah tabbata gare ta, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, lamma tazawwaja lokacin da ya aure ta ita Ummu Salama, ita ke bada labari da kanta from the horse mouth, daga bakin mai ita. Ummu Salama tace lokacin da manzon Allah ya aure ta aqama inda ha salasan, ya zauna gun ta kwana 3. Ashe wace iri ce kenan? Bazawara ce, kuma ba bazawara ɗaya ba, hatta ta kama ga shekaru je ba, mun ji ƴaƴanta ba waɗanda zo da su agolanci gidan Annabi, da Umar ɗan Abu Salama mai hadisin can abinci jiya, sannan da Zainab, kaga ya nuna ba budurwa bace, bazawara ce. To shine tace da Annabi ya aure ta sai ya zauna gunta salasan, kaga bai ce salasatan ba, don ya nuna ma salasa layalin kenan, ya zauna gunta daruruwa 3. To wa qala, sai yace innahu laysa biki ala ahliki hawanun, hawanun wulakanci laysa biki, bai zamo gare ki ba yake Ummu Salama ala ahliki, akan mijinki. Ahallun nan shine miji, miji na iya zama ahallun, haka mata tana iya zama ahallun, kowannen su ahli ne. Me ahallun? Iyali. Wulakanci bai zamo gare ki ba yake Ummu Salama akan mijinki, ba wai wulakantatta kike mace kike mai daraja a wuri na, in shi ita in kina so sabba'atu laki sai in yi sati guda wurinki, wa in sabba'atu laki, amma ki sani in ni miki sati guda sabba'atu linasa'i, zan yi sati guda ga sauran mata na, rawahu Muslim. Me wannan hadisin ke karantarwa? Hadisin Ummu Salama yana ƙara fa'idar karantar da mu abinda hadisin Anas ke karantarwa, shine na rabon kwana. In budurwa ce mutum ya auro yana da wata mata sati guda, in bazawara ce kwana 3. To yanzu Annabi ya auro Ummu Salama, kuma ita ke bada labarin da kanta, tace da Annabi ya auro ta ya kwana 3, da kwana 3 sun ka cika, gobe manzon Allah zaina wani daki, sai ta rike rigar manzon Allah. Manzon Allah ya za ka taika banni, sai yace a'a, ba wulakanci bane, ba wai don na wulakanta ki ba, manzon Allah ka cika min sati guda mana, kamar yadda yake in ful cikin sahih Muslim, kamar yadda Imam Muslim ya kawo shi, dace a'a, da ni kwana 3 ki gazan fita, ba wai don kina wulakanci, ba wulakanci bane, shine ma'anar laysa biki ala ahliki hawanun, babu wulakanci gare ki akan mijinki, ba wai wulakanci bane, haka shari'a tace, tunda bazawara kike baki da haƙƙin ai miki sati guda, kwana 3 shine haƙƙinki. Ashe wannan hadisin na nuna mana irin adalcin manzon Allah, kuma in kai ne ba amarya bace sai ka runtse dokai mata sati guda din, don dai a zauna lafiya, amma da bakin sanda kai wannan kuma ka jawo kanka matsala, da bakin sanda dattijo ya fara zalunci cikin gida ne, to da bakin sannan ya sawo ma kai ne lasun rashin zaman lafiya gida, ba abin da ke zaunar da gida lafiya illa ayi adalci, ayi adalci tsakanin mata, ayi adalci tsakanin 'ya'ya. Da zaran kai heri heri tsakanin matanka, kabi dan makanka rashin zaman lafiya, da zaran kai fere fere tsakanin ƴaƴanka kabi dan magidanka rashin zaman lafiya. Don haka kowa ya kokari ya adalci gurgurdan samun iko, mu sauraron abin da yafi karfin mu ban ma Allah, Allah ba zai kama mu da abin da yafi karfin mu ba. To shine sai Annabi ya tsaya mata bayani, wannan kuma na nuna kyakkyawan hali na manzon Allah da zarumta na manzon Allah. Ba amarya bace, ka san amarya komai tace sannan ya mata akai. To amma maimakon ya biye mata tunda amarya ce, a sai ya faɗa mata gaskiya abinda a haƙƙin da shari'a ta baki kwana uku, kuma da ne miki kwana uku ban cika sati guda ba don na walakanta ke ba, shi a haƙƙin da shari'a ta baki. Don haka tsaya ka faɗa mata ka gaskiya, a yi min abu ka, zaka ce a wallahi ban da zarai albashi na, wallahi bai kai ga in sai miki abu ka, don haka yi hankuri ki bari, dai Allah ya kawo buɗi. Amma ka ce mata tau, in ka ce tau ba ka yadda za ka yi ba, kuma ka san ba ka iya yi, ka ga dole a yi ta biyar ka bashi. To abu ka za haɗa ka ce za ka yi nan. Don hakan ga in mutum zai zauna da mace, zauna da ita da gaskiya, babu ƙumbiya, ƙumbiya jama'a. Abinda aka yi yau gobe kwana biyu kwana uku sati guda a rabu shi kenan aka ce a yi ƙarya. Amma wanga zama ne na har abada, to ina magana ƙarya. Ina fatar kun fahimta. Don haka duk wanda hadisin na karantar da mu, duk wanda zai zauna da mata ce, to ya zauna da ita da gaskiya, sannan kai ya yadda ya saba ma shari'a don ya daɗa mata. Hadisi ya tabbata, hadisi ne hasanin, duk wanda ya saba ma Allah domin ya yarda da mutane, sai Allah ya fusatar da mutane da shi, sai Allah ya haɗa shi da mutane. Amma in ka saba ma mutane don ka yarda da Allah, to Allah shi zai tilasta mutane su zo su yarda da kai. Don haka yadda Allah da ta manzon Allah ake nema ba ta mutane ba. Allah ka yadda da mu. To shine sai Annabi ya ce mata, in kin abin ga ba wai baki da wulakanci, babu wulakanci gare ki a kaina. In shi ita in kina so sabba'atu laki, sai in yi miki sati guda. Amma wa in sabba'atu laki, in ni miki sati guda, sabba'atu lin sa'i, zan yi sati guda ga sauran matana. To abinda wannan hadisi ya ƙara kenan daga hadisin Anas. Sai malamai sun kace, to dangane da wannan hadisin kuma kun ga rawahu Muslim, hadisi ne sahihi. Ashe in mace amarya ta taho bazawara, me ye haƙƙinta? Kwana uku. To in ta nemi mijinta ya ƙara mata bisa ga kwanan nan uku, to shari'a ta roshe haƙƙin. Don haka in ta ce a ƙara mata kwana guda, ba ya mata kwana huɗu ba, to sai ya tahiyawa sauran mata ne kwana huɗu. In ta ce ya mata sati guda, to kwana ukun da shari'a ta bata na asali sun roshe. In ya yi mata sati guda, sai ya ce kowane ɗaki ya yi sati guda guda. Kaga haƙƙin ta kwana uku ya roshe. Don haka ta tsaya ma haƙƙin ta yi mata. Shine Annabi ce, in kina so zan yi miki sati guda, amma in ni miki sati guda, ki sani duk sauran mata na sai na kowa sati guda. Don haka wannan da yana nuna ashe abinda a haƙƙin mace bazawara shine kwana uku. Budurwa ita adda sati guda. Sannan ko miza kai ka tsaya ka faɗa ma matanka ko matanka gaskiya, kada a yi musu ƙundiya ƙundiya, ba banda ɓoye ɓoye, ba ɓoye ɓoye tsakanin miji da mace. Sannan kakka yadda sun matanka ya ja ka saɓa ma Allah, a ya ka bi shari'a. In ka saɓa ma Allah komai ta daɗe, sai Allah ya haɗa ka faɗa da ita. Muna roƙon Allah ya shirya da mu. Wa an Aisha radiyallahu anha anna Sauda binta Zama'a wahabat yawma hali Aisha wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisha yawmaha wa yawma Sauda, muttafaqun alayhi. An karbi wannan hadisin daga Aisha yadda Allah tabbata gare ta, cewa Sauda binta Zama'a, Sauda diyar Zama'a, wahabat yawmaha, ta bada kyautar yinin ta li Aisha. To kaga ga hadisin da yazo da yini shi ko. Amma nan duk da yake an ce yini, ana nufin me? Ana nufin kwana. Don yini ba mallakarta ba ne, kwana an mallakarta. To kwananta ba an ce dole ne magidanci ya raba kwanansa ba? To duk da yake shi Annabi an ce rabon kwana ga mata ne ba dole ba ne, amma dai ya ɗaukan makai ne zai raba kwanan. To Sauda binta Zama'a ta bayar da kyautar kwananta ga Aisha, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kuma Annabi ya kasance, don haka Annabi ya kasance ya kasimu, yana rabon kwana li Aisha ga Aisha, yawma hayyinta ita Aisha wa yawma Sauda da yinin Sauda, duk sai ya kwana ɗakin Aisha. Muttafaqun alayhi. Meye wannan hadisin ke karantarwa, ko ko yaya abin ya faru? Ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa ta farko ita ce Nana Khadija. To ana Makka shekara ta 8 ne ka tsammani, bayan aiko shi da manzanci Allah ya wa Khadija rasuwa. Ta mutu ta bar manzon Allah babu mata. Allah shi mata rahama. Tun tana duniya Allah ya aika Jibrilu cewa manzon Allah ya wa Khadija al-Bishr da gida na lu'lu'u cikin aljanna. Don haka tun tana duniya an ka bata labarin cewa ya aljanna ce. Tana da gida nan duniya mace ba gidan mijinta take ba. In ka ga mace ta yi nata gida kaga ta zama hajiya ko? To na na Khadija ba gidan manzon Allah ba, tana da nata gida. Daraja ta kai. Tana da nata gida cikin aljanna. Don haka ya aljanna shi ta taimaka ma manzon Allah, ta taimaka ma musulunci. Allah shi ƙara ma na na Khadija yadda. Haka ya kamata mata su zama masu lalace. Maimakon ki zauna irin yadda Khadija ke taimakon mijin kullum matsala kika ba mijinki. Barkatattan banza. To shi ne bayan mutuwar Nana Khadija. To me abbancin barkata da matsala? Barkatattan banza. To duk mai sa mijinta barkata ba barkatatta ta ba? Ai bari a iya faɗi babban sunan. Kai ka tsoronsu liman, ni mu ba mu tsoronsu. Mudun yake ya ta gida a cewa to kuna ka ce mu da ita wallahi ba ni na ba ni na ce kai eh an kare ma gida sai ka koma ka masallaci kai zaman ka to bayan mutuwar Nana Khadija manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aure wannan dattijan ya Sauda binta Zam'a. Ko da ya aure ta ta tasa kware ga shekaru ba wai haifuwa ba hajji ka tayi da manzon Allah. To yadda ya an kai ya aure ta bayan ta musulunta da ita da mijinta sai Allah ya wa mijin wafati ya batta ga ta tsufa an ka ji mata tsoronta koma gida inda danginta ba su musulunta ba ga mace da rauni sai manzon Allah ya daura mata aure tashi ta tsufa kware an ce ko da annabi ya daura mata aure tana da wajen shekara 78 hayya mutu da 63 ya mutu aiko to dojin 78 ko da ya aure ta ko namiji ya kai 78 ya tashi da aiki ya buge balle mace to dojin shekara 78 ko da ya da wani abu 70 da wani abu dai an gare ta ko da ya aure ta kaga ta zanta tijo to da ya aure ta yau da gobe yau da gobe yau da gobe kuma sai matsala ta shiga tsakaninta da manzon Allah sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara dauke mata kai tana tsoron kada manzon Allah ya sake ta sai ta kira manzon Allah sun ka zauna sun kai sulhu wannan sulhun ya ba Allah shawa Allah ya saukar da nassi na alqur'ani game da abinda sun kai akan su Allah an ka ce Allah malamai sun ka ce Allah ya saukar da ayan nan cikin suratul nisa'i inda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khairun wa uhdirat al-anfusu shuha sai yace wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira yace wa in imra'atu in wata mace khafat min ba'liha nushuzan taji tsoron kiyo aw iradan ko kauda kai min ba'liha daga mijinta ta ga mijinta ya fara kaudan mata kai ta ga mijinta ya fara yin banza da ita to in wata mace ta ji tsoron hakan nan daga kauda kai sai me sai saki to da ta bari ya sake ta Allah ya ce fala junaha alayma babu laifi akan su ba laifi akan ta ita matar ba laifi akai ne shi mijin an yusliha bainahuma fi sulhu tsakanin su a zauna a daidaita bayan ta ga mijin ya dauke mata kai ba iyo mace an ka sani da kiyo ta mijin ta kiyo to nan ba miji kai mata kiyo ba ita kawai miji kiyo ba shi kai mata kiyo ta ga ya fara hita batunta ya fara kauda kai ne gare ta kila ya hange wata sun yake yayi istibdalu zaujin makana zaujin ina fatar kun fahimta to in mai hankali ce kar ta yadda a sake ta inji Allah ta zaunar da mijin na ayi sulhu yaya za a yi sulhu wasu haƙoƙoƙa nata da Allah ya aza akai ne ta ce ta yafi to abinda Sauda wannan buwar Allah ta yi kenan manzon Allah ni dai na kawo raka wadan min kai ina son ka tuha mini asiri saboda Allah nan da ya aiko ka da manzanci manzon Allah ka tuha mini asiri ka banna cikin matan kar ka sake ni amma haƙƙin kwana na ni dai kage banda wata bukata na tsufa manzon Allah don haka banda wata bukata kwana na na ba su ga ibaraya wace ce ibaraya Aisha na ba Aisha don ta dadda ma manzon Allah don ta san duk cikin mata manzo ba mai hawa daga manzon Allah irin nan Aisha to don ta dadda mai annabi kwana na don Allah ne abin da ya bukata ta ka banni cikin matanka domin gobe kiyama in tashi cikin matanka ka tuha mini asiri kakka sakan kwana na na ba Aisha ina fatar kun fahimta manzon Allah ya ce kiyar ta ce ta yadda ce to an yi miki haka nan don haka ga yanzu kaga Aisha kwana biyu akai wurin ta da ranar kwananta ita Aisha da ranar kwanan Sauda ita Sauda dai tana nan cikin gida ana bata abinci da sauran lalurori bata da kwana amma dai tana matsayin matar manzon Allah jama'a ta wa kanta alkhairi ko ta cuta makanta to abinda matan yau ba su da hankalin yi kenan ita wallahi sai bata zama ganin tasko tasko duk bai kike koma gidanku ana samu ki kwano ana samu ki toga kwano ba wani tasko ya wuce wannan da ke kasawa ke ba wanda kika so yanzu ke dawo kai ku dauki tunta ga cin ku kai mata ne an ga dama ma a baki wata an baki sa miki ne ya kadan musamman in mata biyu ga uban ki randa ba koki ta yito ba sabulu sai sabulun wanki sabulun wanka ya gagare ki sai dai in kin so sabulu da shi kika wanki da shi kika wanka can ku hadda kawayen ki diba sabulun wanki wanka kina yan musu tunda ke samu kayan banza in sallah ta yi sai dai ki ta inda kaunar ki in mijinta yayi mata dinki ta baki sad guda sadaka don haka yanzu ke ga tasku ko ke ci gaba don haka ba ganin tasku kuma ci ta koma gidansa zauna duk abinda aka yi miki gidan mijin ki ki yi hankuri ba tasku bane duk abinda miji yawa mata ta yi hankuri tana lada ko ba ta da kamar yadda duk shedanar da mata ta wa miji yayi hankuri shi ma yana da lada ibada ce aure ibada ne ya ku jama'a don haka duk abinda an gaya miki dakin ki wallahi ya kike koma gidanku in ko diya sarkin musulmi ki balle ba dai kowa ba ina fatar kun fahimta to Allah ya shiryar da mu to shine dangane da wannan abu da sun kai sai Allah ya saukar da wannan ayat yace wala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi akan su su ma'auratan miji da matan an yusliha bainahuma su yusulhu tsakanin su sulhan sulhu ko sai Allah ya ce wa sulhu khairun yin sulhin nan da yayi alkhairi bisa ga rabuwa kaga mi Allah ya ce yace yin sulh yayi alkhairi bisa ga rabuwa don haka in mai imani kike mai hankali mai sanin ciwon kai kake yadda mijin ki ya sake ki a zauna a yi sulh mai gida ya rahmukallah mai gida don Allah kai hankuri na dai gaskiya dai yanzu dai na ishe ka an fara dauke min kai amma ka tuha mini asiri don Allah ka kasa kanka banni cikin daki na cikin yara na amma sabulun wanki da sabulun wanka na yadda in sai maka yana koko kudin tefa ne na dauke ma ko kayan sallah na dauke ma a bari in wa kai na tunda ina yan sana'o'i na nan ki dai samu wani abu wanda yake haƙe ne wanda Allah ya azabai ga ya miki ki ce ki dauke mai don dada da mai shine sulhun a zauna a daidaita ki yafi wasu haƙoƙƙa naki yadda mijin zai ji dadi ya bakke ne ya towa miki asiri shi amma anar ayat sai Allah ya ce wa sulhu khairun yin sulhu yahi alkhairi bisa ga rabuwa sai Allah ya ce wa in tuslihu in kun kyautata zamantakewa da matan ku ya ku maza wa tattaqullaha kun kaji tsoron Allah ga al'amarin matan ku fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya zan masani game da abin da kuke aikatawa don ku ko kakku ji an ce wai so ki abin kaka kama matsashe ta hatta ka da wani abu a kuji tsoron Allah shi amma ana karshen ayat ku kyautata zamantakewa ku da matan ku sannan ku ji tsoron Allah game da zamantakewa da su to kaga sai Sauda ta zauna da manzon Allah an kai yarjejeniya manzon Allah na ba Aisha kyautar kwana na ni abu guda ɗaya nika so banda bukatar ka shigo daki na kwana inda nake banda bukata amma don Allah ka tara ni asiri ka yi mini kara ka banni cikin matanka annabi ya ce an baki shine ya ce wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasu mal Aisha yawmaha annabi ya zan yana raba kwana ga Aisha ya bata yinin ta wa yawma Sauda da yinin Sauda sai malamai sun kace to mata kwana ba haƙƙin mace bane mutum na iya kyauta da abin da ya mallaka ko bai iya ba yana don haka mace tana iya kyauta da haƙƙinta to ɗayan uku kyautar kwana ga mace ya kasu kashi uku ko dai ta ce ta ba mijin kyauta mai gida na ba ha kyautar kwana na daɗa ko ta ba shi irin yadda Sauda ta yi ilal abada ita Sauda har abada ta yahe kwanan gaba ɗai ko kuma a'a kila yau mace tana cikin al'ada ba a saduwa da mace tana cikin al'ada ba to kwana uku ta kai na al'ada, to yau a ranar farko sai ta ce mai gida na ba ka kyautar yini na. Shi mai gidan tabba, mai gida na ba da kyautar yini na ta yadda inda haka su, to kaga nan sai ya zaɓi wanda ya kaso cikin mata ne ta yi kwana inda take, ya halatta ɗaya kenan in tabba mai gidan. Ko ko ta dibi wata da cikin mata ne kamar yadda Sauda ta ce na ba da kyautar kwana na ga Aisha, kaga Aisha tabba. To don haka ga duk ranar da aka kwana ɗakin Sauda sai Annabi ta ɗaki Aisha ya kwana. To in ta ce mai mai gida na ba wanci kyautar kwana na cikin kiyoshi ta ayyana, to bai halatta gare ta ɗakin wata, sai dai ɗakin waga da anka ba. Nau'in kyauta na biyu kenan. Sai na uku, na ba da kyautar kwana na ga wata mace da cikin matanka. To nan kaga sai ya zaɓi wanda yake so. Discretion ne nashi. Ya halatta. Ina fatar kun fahimta. To abinda ya kamata mata su rinka yi kenan, duk mace musamman yanda sun kai yawa. Ko gidan ku lura budurwa nawa a can ba san miji ba. Balle ke yarya ji in ki hitewa a kallonki. Ko shi ba zama hankuri na ya kai ba. Ga mutum da hankali. Don ku ji tsoron Allah ya ku mata ku san ciwon kanku. Kun ji ga sunan suna ta yawo bisa titi suna balla taimaka mana da addu'a mu samu maza, ke hakke samu yadda Allah ta bige azira ma kina nan kina shigantaka. Kun ba wata takewa gare ta ba fa. Ya kadirin sunan ciwon kai ɗaya ne. In kin ga mamijin ya fara gajiya da ke ki yafe mai wani abu ko ko ki yi kokari cikin ɗan kuɗin nan na zina a lokaci lokaci, mai gida ga 2000 a ƙara ai ce fa ne. Bai ji daɗi ba. Amma abin ga da Hausa aka cewa babu girma babu arziki. Babu kyautatawa babu zama lahiya. Ha? Eh? Eh, ai kana suna yan sana'o'i. Kuma akwai sace-sacen da suke cikin kudin cefa ne. To Allah ya shiryar da mu. To ka gani don haka wannan Sauda sai ta bayar da kyautar kwananta. Ashe wannan hadisi na karantar da mu mace ya halatta ta bada kyautar kwananta. Ko ta ba su ga wata kishiyarta ta ayyana. Ko ta ba su ta ce cikin mata ne kaga sai ya zaɓi wanda yake so. Ko ko ta ba shi mai gidan. In ta ba shi ya zaɓi duk wanda yake so cikin mata ne ya kwana yan take. Ko ta ba su na har abada ko ta ba su na wani lokaci. Mai gida da nan hawata uku na baka kyautar kwanana. Kaga kenan ba sai ya shiga ɗakin ta ba ya kwana inda take hawata uku. To an ce lokaci yayi ko? Abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara. Inda kuskure ya auku Allah shi ya fi mini ya shafe cikin zukatan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Don haka kaga yanzu komanda in ba a tuba don Allah ba a tuba don banza. Kaskanci dai an kaskanta kun mune musu addu'a Allah ya ƙara kaskanta su. Don albarkar karatun gadan mun kai Allah ya ƙara kaskanta su. Kuma duk mai liwadi Allah ka hada shi da bala'i. Allah ka hada su da kaskanci mutane Sokoto ku ci gaba. Duk wanda kun ga san dan liwadi na kanku bari ya zauna lafiya. Tashi.